sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Laraba 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, sabon shugaban kungiyar kasuwanci ta duniya WTO ta ce a waɗannan lokuta da ke cike da kalubale za a ci gaba da tafiyar ayyuka kamar yadda aka saba ba, tana ne cewa ana buƙatar sake kasance cikin zurfi da faɗaɗawa tsakanin kungiyar kasuwanci ta duniya da kanta. Japan ta fara aiwatar da shirinta na rigakafin coronavirus yau Laraba. Ana ƙara samun haske akan yiwuwar amfani da shirin yin allurar rigakafin corona a Turai, yayin da ƙarin gwamnatoci da ke tunanin gabatar da tsarin ba kuma ga matafiya kaɗai ba, har ma da takardun allurar rigakafi.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja da ke Najeriya ta tabbatar da sace ɗalibai 27 tare da kashe wani guda ɗaya a kwalejin kimiyya ta garin Kagara a ƙaramar hukumar Rafi.
Yaran makaranta da aka dauka yau da asuba aka tafi da su, wannan abu ya dame mu kwarai da gaske, kwarai da gaske, tunda muke ganin tashin hankalin rashin tsaro to na yau ya taba mu kwarai da gaske, kuma muna nan muna ta iyakan kokarin mu yanda za a yi sako su.
Gwamnatin jihar Neja kenan, Alhaji Abubakar Sani Bello. Bayan haka za kuma ku ji cewa masu kula da al'amura na nana ta buƙatar tilas ne a dauki matakai na hankali da ilimi wajen magance farmakin da Hausawa Fulani ke fuskanta a sassan kudancin Najeriya. Sannan kuma muna nan tafa da sabon shirinmu mai suna Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu Alhikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Sabon shugaban kungiyar kasuwanci ta duniya WTO ta ce a waɗannan lokuta da ke cike da kalubale ba za a ci gaba da tafiyar da ayyuka kamar yadda aka saba ba, tana mai cewa ana buƙatar sake fasali mai zurfi da faɗaɗawa tsakanin kungiyar kasuwanci ta duniya da kanta. Sabon daraktan kungiyar kasuwanci ta duniya WTO da aka nada Ngozi Okonjo-Iweala ta ce yayin da kasancin kai take alfahari da kafa tahiri da ta yi, yana da mahimmanci a samu karewar gabatar da sakamako. Ina mai da hankali kan cika aiki da kuma samun sakamako, kuma ina so in tabbatar da cewa mutane sun tuna nahiyata da ta samu da shugaban kungiyar WTO ta farko da ta kawo canji. Okonjo-Iweala ta ce kasuwanci ya shafi mutane ne haɗe da daga waɗanda aka ware, kamar mata da masu ƙananan masana'antu dan adama da su. Yan Najeriya Nkoye Toyo, tsohuwar yar majalisar dokoki ce kuma tsohuwar jakadiya a Habasha da Tarayyar Afirka, ta yi aiki tare da Okonjo-Iweala kuma ta ce ita yar sahun gaba ce. Ita wata mutumiya ce wanda ta kasance babbar mai kirkire. Ta ce Ngozi tunaninta shine abinda zan iya yi daban, kuma wani canji zan iya kawo a lokacin mawuyacin yanayi. Japan ta fara aiwatar da shirinta na rigakafin coronavirus yau Laraba. An gudanar da alluran farko ne a asibitin Tokyo ƴan sa'o'i kaɗan bayan asibitin ya karɓi alluran rigakafin Pfizer BioNTech. Kimanin likitoci da ma'aikatan jinya 40,000 ne a duk faɗin ƙasar za a yi alluran rigakafin na farko, tare da cimma burin yin alluran jimillar ma'aikatan kiwon lafiya miliyan 3.7 kafin watan Maris. Sannan kimanin 'yan ƙasar miliyan 36 masu shekaru 65 zuwa sama su biyo baya. Tsarin allurar rigakafin na Japan dai ya fara ne da tafiyar hawainiya, yayin da sai da hukumomin lafiya suka ba da amincewa a hukumance kan amfani da magungunan Pfizer BioNTech mai allura biyu a ranar Lahadi. Jami'ai sun buƙaci kamfanin Pfizer da ya ƙara yin gwajin kan allurar rigakafin baya ga gwaje-gwajen da aka yi a baya da aka gudanar a wasu ƙasashen. Taro Kono, ministan alluran rigakafin ƙasar, ya faɗa wa manema labarai jiya Talata cewa an gudanar da ƙarin gwajin ne don mutanen Japan su amince da shi. Alluran rigakafin ba tilas bace a Japan kuma yayin da Kono ya bayyana kwarin gwiwar zai iya kaiwa ga ma'aikatan lafiya dake kan gaban aiki da tsofaffi ya yadda yana buƙatar tsara wani shiri don samun nasarar kaiwa ga matasa tare da ƙarfafa musu gwiwar karɓan allurar.
To kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa bangaren rahotannin mu. Biyo bayan sace wasu matafiya a jihar Niger dake Najeriya a kwanan nan. Gwamnatin jihar ta tabbatar da sace dalibai 27 an kuma kashe wani a kwalejin kimiyya ta garin Kagara a karamar hukumar Rafi. Wakilin muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan dai yana zuwa ne kwana biyu bayan da wasu ƴan bindigar suka yi awan gaba da wasu fasinjojin motar bus mallakar hukumar sifiri ta jihar Niger da ake kira NSTA. Alhaji Abubakar Sani Bello shine gwamnan jihar Niger ya tabbatar da kwashi waɗannan dalibai da ƴan bindigar suka yi.
Yaran makaranta da aka dauka yau da asuba aka tafi da su wannan abu ya dame mu kwarai da gaske kwarai da gaske tunda muke ganin tashin hankalin rashin tsaro to ne ya taba mu kwarai da gaske kuma muna nan muna ta iyakan kokarin mu yanda za a yi a sako su kuma muna kira ga wannan mutane da suka yi wanga abu dibi Allah dibi yaran nan kana ba lihin da suka yi da matan nan ba lihin nan da suka yi su sako su
kuma yanzu yaran nan suno ne kuka da tabbatar an kwarai mu ce da
yara 27 guda daya ya rasu malamai uku sannan iyalan malamai da ƴaƴan su su ma sun kai 18.
To daya daga cikin ɗaliban da ya tsallake rijiya da baya ya bayyana yadda waɗannan ƴan bindiga suka aukawa makarantar a cikin dare.
Wallahi kawai sun shigo ne barayi ne suka shigo kawai suka ringa wuta kawai sai gwamnati ta kula da
su. To kai sun wuce da kai koko?
A'a ba su wuce da ni ba amma na dan ji rauni ne sai muka dauki. Kuma ma an kashe mutum ɗaya ma yanzu haka.
Okay ai na ka ji rauni?
A kafa ne.
Su sauran ɗaliban suna ina?
A ko wanda suka dawo ko wanda kuma suka riga sun gudu a yanzu ba a ga dawon su ba ko wanda yanzu ba su dawo.
Amma su barayin sun wuce da ɗaliban ko?
An wuce da ɗaliban ma da yawa ma.
Har da malaman su?
Eh har da malami.
To amma da suka shigo makarantar ku kun ji shigowar su?
Tabbas mun ga shigowar su diretin sojoji ma suka yi complete suka shigo hostel direct.
To me suke cewa da suka zo?
Kawai da suka zo kawai tasar mutane ko suka fara tasarwa tukunna. Suka tasar da mutane ne ma suka roƙo ni kenan to da Allah ban sa na wani duka ido haka. Shine ke nike ne shine ne ba na samu na abu
da bindigogi suke
da bindigogi sababbi ma
a yanzu dai a iya cewa hare-haren ƴan bindigar na ƙara ta'azzara a jihar Niger domin kuwa ko baya ga fasinjojin motar ta bus da suka kwashe a ranar Lahadin nan a ranar Litinin kuma sun auka a garin Kusharki da ke yankin karamar hukumar Tarafi inda suka kashe dagacin garin tare da jikkata wasu da dama da kuma yin awan gaba da wasu mutane da ba a tantance yawan su ba yanzu a lokacin hada wannan rahoto dai rundunar ƴan sandan jihar Niger bata ce komai ba akan wannan al'amari. Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Madalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
An ƙara samun haske akan yiwuwar amfani da shedar yin allurar rigakafin corona a Turai. Yayin da ƙarin gwamnatoci da ke tunanin gabatar da tsarin ba kuma ga matafiya kaɗai ba har ma da takardun allurar rigakafi don amfani wajen taimakawa sake buɗe gidajen saida barasa, gidajen abinci da ɗakunan kaɗe-kaɗe. Da aka tambaye shi ko akwai yiwuwar gabatar da fasfon na allurar rigakafi, Prime Minister Britannia Boris Johnson ya gaya wa manema labarai a ranar Litinin cewa wasu tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa na iya buƙatar shaidar allurar rigakafin coronavirus. Wasu ƙasashe lalle za su iya buƙatar mutane da ke zuwa ƙasarsu su nuna shaidar rigakafin kamar yadda mutane a da ke buƙatar shaidar yin rigakafin cutar kwalara ko wasu cututtuka a cewarsa. Gwamnatocin Turai sun raba kai game da ko za su amince da tsarin fasfo na allurar rigakafi, amma ma'aikacin tafiye-tafiye, yawon buɗe ido da kuma karɓar baƙi suna matuƙar buƙatar su ga sun sake buɗe kasuwancinsu kuma sun ce ba za su yi asarar lokacin bazara ba. Shugaba Joe Biden ya sa hannu a ɗimbin umarnin zartarwa da ke sake fasalin manufofin shige da fice na Amurka game da sake farfadowa da kuma fadada shirin ƴan gudun hijirar Amurka a watan shi na farko a office. Amma masana da kungiyoyin sake tsugunar da mutane sun ga murya Amurka cewa zai dauki lokaci kafin su sauya tsarin da gwamnatin Trump ta kawo na sake tsugunar da ƴan gudun hijirar wanda ya rage yawan waɗanda ake ba damar shiga ne ya zama mafi karanci cikin shekaru da dama. Daga watan Oktoba, Amurka na shirin tarban ƴan gudun hijira 125,000 a shekara daga 15,000 da gwamnatin Trump take bayarwa a shekara. Majalisar Ɗinkin Duniya na gargaɗin yiwuwar babban tashin hankali a Myanmar yayin da masu zanga-zangar ke gudanar da zanga-zanga mafi girma ya zuwa yau kan kifar da gwamnatin farar hula na sojoji. Dubatar masu zanga-zanga sun taru yau Laraba a titunan Yangon, birni mafi girma a Myanmar, duk da hana taron mutane sama da mutum hudu da sojoji suka sanya. An toshe hanyoyin da gadoji da ke shigowa zuwa cikin Yangon da motoci don su nuna kamar motoci na da matsalar inji. Wata sabuwar dabara da masu zanga-zanga suka yi amfani da ita don hana motocin ƴan sanda da sojoji. Masu zanga-zangar sun yi ta cika titunan manyan biranen Myanmar a kowace rana tun lokacin da aka tsare shugaba Aung San Suu Kyi tare da wasu manyan jami'an gwamnati a juyin mulkin 1 ga watan Fabrairu. Masu zanga-zangar sun nuna alluna masu dauke da taken neman demokradiyya. Da yawa daga cikin su dauke da hotunan Suu Kyi kuma sun amince da gaisuwa mai yatsu uku a matsayin wata alama ta nuna adawa ga zalunci kamar wanda aka nuna a sanannen film The Hunger Games.
A gaida Hadiza Carey da ta karanta labaran duniya. To yanzu kuma za mu sake leƙa bangaren rahotanninmu. Yayin da mahukunta da shugabannin al'umma a yankin arewacin Najeriya ke ci gaba da jan hankalin matasa a yankin akan su kasance masu nuna aƙidar zaman lafiya a kowane lokaci, masu kula da al'amura na nana ta buƙatar cewa tilas ne a ɗauki matakai na hankali da ilimi wajen magance farmakin da Hausa Fulani ke fuskanta a sassan kudancin Najeriya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Gabanin ya matsin kai farmaki akan Hausawa a kasuwar Sasa da ke birnin Badin na jihar Oyan. Hausawa da ma Fulani makiyaya na fama da ƙalubale daban-daban a wancan yanki na kudancin Najeriya tsawon lokaci. Agance ta sanya manazarta ke ganin lokaci yayi wajen ɗaukar matakin ilimi da kuma aiki da hankali domin ware wannan matsala kowa ya huta. Malam Ibrahim Ado Kurawa na cikin masana harkokin bincike da rubuce-rubuce a arewacin Najeriya.
Sai a samu lauyoyi wanda ita sun kware sun san hanyoyi sun san yadda za su yi rubutu duk wanda aka kashe. A samu sunansa, a samu sana'arsa, a rubuta shi, sannan a tsara shi yadda zamani ya nuna. Idan aka yi wannan, sai a ɗauki wannan kundi a nuna cewa abin da ya sa mutanen suka yi saboda gwamnatocinsu sun ba su kariya. Shugabanninsu na siyasa da shugabanninsu na zamani da malamansu na addini da shugabannin gargajiyarsu su suka jawo saboda irin maganganun da suke yi, a ɗauko maganganunsu a juna da wannan. To idan aka yi wannan, aka tabbatar da abubuwan nan a rubuce a ilimance, aka kaiwa wa'annan turai da su turawan ba za su iya cewa magana da kake faɗa ƙarya ba ne. Kuma wannan abu ne wanda mai yiwuwa za a samu lauyoyin da za su iya wannan aiki. Me yasa su wa'annan mutanen suka tafi har Ingila suka je suka yi ƙarya suka kai ƙara? Abin su ma da yake ƙarya ne ma bai tasiri ba. To me yasa mu mutanen mu ba za su iya ɗaukar nauyin su yi wannan abu ba? Sai dai a guru-guru kaga suna maganganu, suna nuna ɓacin rai, amma ba za su yi abu na ilimi ba.
Ya matsin na birnin Badin ya zo ne a daidai lokacin da ake tsaka da muhawara a Najeriya kan makomar Fulani makiyaya musamman waɗanda ke zaune a yankin kudancin ƙasar.
Makiyayan nan da ake magana na kudu wanda yanzu ake cece kuce din a kansu a Ondo da Oyo da sauran gurare ba fa 'yan arewa ba ne. Makiyaya ne waɗanda suka zauna a ɓangaren da ake kira Oyo yau tun kan ahalicin Najeriya. Waɗansunsu sun shekara 200 a guri, ita kanta Najeriya shekara ta 115. Sannan kin gashin kan Najeriya kwata-kwata shekara 60 ne yau. Saboda haka mutanen nan suna zaune a can ba sa ma jin Hausa. Banda Fulatanci da Yarbanci ba abin da suke yi. Na taɓa zuwa jihar Oyo na bata a hanya. Na ga waɗansu Fulani a gefen titi suna ciwo. Na tsaya za mu tambaye su hanya. Banda Fulatanci da Yarbanci ba su iya komai ba. Ba su san arewa ba, ba su san yaren arewa ba, ba su san al'adar arewa ba. 'Yan kudu ne a kudu Allah ya yi su. Kuma kundin tsarin mulki ma bai san wata kudu ko arewa ba. Abinda kundin tsarin mulki ya sani 'yan Najeriya. Fulanin nan 'yan Najeriya ne. A kudanci aka wato suke zaune sama da shekara 200 yanzu gwamnonin nan sun gaza ne gwamnatin tarayya ta gaza ne sun kaza kamo bakin garin warware wannan matsala da kuma sun yi alƙawari cewa sun san maganin shi yasa suke kamakame
Barista Audu Blama Bukarti kenan dake karatun digiri na uku a birnin London na kasar Burtaniya Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwali da wannan rahoton To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com to yanzu kuma sai ku gyara zama dan jin shirin mu na gaba
Domin fare wanda har jitsi da yawan barna ba kariya
arewa a yau masu rarrubarkan mu da kasancewa shirin farko da zai rika duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna almajiranci tarbiya tarihi da sauransu shirin na farko zai fara da yaya aka fara yankin tsinci kansa yanayi na kalubale inda manyan hanyoyin motar yankin suka zama tarko da masu satar mutane ko yan fashe da makami kan dana waye ne sakaci har lamarin ya kai ga haka ne za mu fara da karin bayani kan wani taro da kungiyar tuntubar juna ta arewa ta shirya shekara ta 2002 inda tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Tahiru Dalado Bafarawa ya gabatar da wani jawabi shirin arewa yau na muryar Amurka Ya tambaya Alhaji Bafarawa abubuwan da ya hango ya gabatar da jawabin da yanzu ya mai da shi ya zama wani dan littafi.
Bayan na gama karanta ta sai da kowa ta tsaye ya girgiza mani ya gode mini ya yi min addu'a. Sannan gaba ɗaya cikin ɗakin na kace wannan takarda ce takardar da za a yi amfani da ita ta gudanar da harkokin sha'anin siyasa arewa. Amma abin bakin ciki duk abin da na faɗa na ce in ba mu haɗa kanmu ba sai an bi mu gida-gida ana kashi. Yau ga suna hukuwa. Nace in ba mu haɗa kanmu ba maganar karatun ilimi na yaranmu zai lalace. Yau ga shi ta auku. Nace in ba mu haɗa kanmu ba sai ya kasance ba mu ƙaunar junanmu. Ko dai mu so junanmu mutumin tibi mutumin ko bella ce ko bahaushe ko tibi ko wacce irin kabila kake dan arewa mu zaɓo mu ɗaya mu ɗaya kamar yadda shugabanmu Obanmu ya gwada mana a siyasar arewa. So don nake nan ba za ka yi siyasar arewa ba tare da kristan arewa ba ba da kristan arewa zai magana yi siyasa ba tare da musulmi arewa ba na magana siyasa muke ba magana addini ba addini ko na nashi amma duk wanda abu shugaba na siyasa sai ya ɗauki duk dan arewa a maguda ne shi ɗaya zai sa a haɗu sannan mutane ba abin da ya haɗin kai cin nasara da zarar ka ya wace to kowa shi take ne to a takaice abin da dai ci kira kenan na ayi ayi a haɗa kai kai yaki haɗuwa yau abin bakin ciki ita wannan kungiyar da an ta yi magana ba abin da ya ci kafi arewa ACF kenan ya ACF ta mutu babu ACF sai da sunanta ta riga ta mutu mun kashe ta rashin haɗin kanmu kowa ganin aka yi bai isa ba an yi aka ce wani shi ne shugaban ko sakatare bai isa ba sannan kuma kungiyar nan da ta zauna duk abin da ya kashe ta shine rashin haɗin kan faɗa ma shugabanni gaskiya ko samu wani mukamin ACM hadin ciza shi wanda yake da banbanci da irin kungiyoyin ohana zai da afina fere su kowa suna iya gaya ma wannan kungiyar da ta jin da aka samu da nan mutane da ake sa'an suna iya gaya ma kowa gaskiya yanzu da ACM na aiki wallahi da ba mu samu kanmu da muke ciki ba don hakkin kungiyar ACM ce ta je ta samu shugaba Buhari ta gwada masa kai wannan mukamin huda haka ba hana ka bane ne arewa ne hakkin mu ne saboda ko kai wannan ko kuma dole mu gita mu mu zan fara tattawaye misali dan ya gyara amma wannan duk komai ya wace kwadai ya shi mutane da tsoro shi yasa muka samu kamar da muke ka akan wannan na hanga da irin al'ada da irin kudewan da mutane ne gama sifa nan ta yi shi yasa ganin cewa kamar wani abu ne wani na hanga wanda ta alhamdulillah kuma abin hudi ga wani takardar shi ne muke ciki yanzu
a lokacin banda ma ita kungiyar akwai mutane manya na arewa da suka halarci wajen har suka tashi suka yi tafi suka yi murna amma daga baya watakila sai suka yi layar rana
an haɗu gaba ɗaya duk wani shugaban ƙasa tsohon shugaban ƙasa tun zamanin shagari na yana da rai duk suna nan wurin nan an shuka takardar ita ce ai ita ce za ta zama kundin siyasar gudanar da harkar arewa saboda haka ai akan kowa na zagiwar shi sa ta hako mai lalace muka mai kuma da muke yanzu haka
lokacin zamu ce zamanin Obasanjo ne da ƴan arewa suka taru suka zabe shi amma bai ma dade ba tun a karonsa na farko ka hango cewa akwai matsala
wato mana arewa ta mara masa baya amma bata samu ya anbiya ta abubuwan ta ba maudan da ɗan uwansa bai yarba da su zabe shi ba su ko sun samu abubuwa na tallafin arziki yankin su ya bunƙasa
to kaga ai baba sanjo yana da mataimaki mataimakin nan shine kyauci ta arewa shine sadauna arewa a lokacin wannan zamanin baba sanjo Jonathan yana da mataimaki shine kyauci ta arewa shine sadauna arewa to duk da sun hada kawunan mutane da duban samu kan inda muke yanzu ba kuma sai hada kan arewa sai wanda adda abin da zai ba arewa abin da kanin abin ba arewa in kana shugaba kana kunta su da wani mukami to in kana hawan da mukamin nan kamar shi su mutane sai a hadu ko ba kuwa su komai an ka da gidanka an shi tuwo ko ka aika ka cika sanar mutane ga lalurar da mu cikin ya shawara ku da abin bai lalace ba
bayan an yi jin mulkin 1966 an kashe premier sa Ahmadu Bello tafawa balewa ya kintola da sauransu an yi janar Hassan Usman Katsina a wannan litafin ka ambace shi da cewa akwai hadin kai da ya jawo ya kira mutane da musulmi da kirista ciki har da tarka da sauransu aka zauna shin a arewa yanzu akwai ko mutumin da za a iya samu ya kira waɗannan mutane domin a dawo irin daɗi
to ba a cewa babu in yanzu aka samu wani ya samu wani mukami dan arewa wanda ke son haka nan sai a haɗa ai kaga lokacin da Hassan Usman ya zauna kamar na ce ya kira turka ya kira SOMNITI dattijai ya yi wanda mukamin shi na gwamnan arewa a lokacin soja har da yin taya bai bar wannan haɗin kan ba to an kawai gari sai fa an samu wanda adda gwamnati shi dai zai sa a kira mutum amma a zo a saurara a ji abin da ake gaba amma duk kan ce gwamnati ka watsar da kowa shi sa muka zama duk gaba ɗaya ba uwa ba ban arewa sai abin da Allah ya yi da mu
duk da na ce gaba ta tuna wata waka da Sa'adu Zunguri ya taɓa yi akan arewa inda yake cewa arewa za ta sha wahaya ba ku waɗanda ba su da kishi in aka bar ƙasa cikin almajirai da sauransu ka tuna wakar
to ka ga Kadiru Sa'adu Zunguri wannan waka shekara ta yau kusan shekara 60 shi ma hanyar haka saboda ya ga hange-hange mutanen ga shi abu ta koma abin magana abubuwa din ne ba a cewa ba su gyaruwa amma suna da gyara
ba za mu rufe shirin nan ba sai mun kawo wannan zantawar da mai kasida Haruna Aliyu Ningi inda a cike yake cewa ba zai yi gari ya zube a kwashe duk ba kuma ko da an yi yunkurin haka sai an kwaso da ƙarin yan rakiya
ai su sadda wani lokacin suna gwamnati ai kilastawa suke a makaranta me yasa gwamnati ba kilasta ba misa take kilasta ba lockdown misa take kilasta ba abubuwa haraji misa take kilasta ba abubuwa amma karatu ba su kilasta ba mutuwa yaran mu ba su wani laifin gwamnati ne ba laifin kowa bane yau in gwamnati sun bada doka akan karatu wallahi ban ji sai tsallaki amma ba su da niyyar yi saboda me saboda za su ƴaƴan su nayi da su je makaranta ta kuɗi da tura su kasashen waje su je su karatu da haka ƴaƴan talaka ko uku to wallahi su sani waɗannan ƴaƴan talaka da suke ko uku da su wata ran sai sun zo sun sa su hohoho
sun sa su hohoho
yayi kwaiwa kuwa
menene hohoho
sun ihu shine hohoho sai sun sa su ihu wallahi sun fara ga irin ciki ma yanzu hanya ka mota duk kuɗin ka duk ƙarfi yanzu me duk mulkin ka baraka sai dai ka shiga jirgin ƙasa da Kaduna zuwa Lagos saboda mai saboda an talaka sun ɗauki mataki wanda ba ba su yi ne ba nan gaba yanzu ko karuwa ake aihuwar ake su wa'annan jihar da kuka bari ba su da ilimin control din aihuwa aihuwar suke ta yi ba a da jiki kuma su irke ta ba da aka turi an da su yi ta yi da aka su yi kuma ayar tunda babu wata kasuwa ta aikin yi za su shiga kasuwa ne ta me ta ta'addanci da aka su ga akari su fahimta
wato ita ma harkar ta'addanci ko satar mutane ita ma ta zama kamar wata masana'anta ce ta samun kuɗi kenan
ai take babban masana'antar arewa yanzu saboda shi yasa ga abin ya bazu ya yi kamari ko ina ana yi zaka samu mata na yi maza na yi yara na yi zawara na yi kai har matan aure so kaga ta zama sara tunda me tunda dama ba a ba wa mutanen sana'a da lasi ba kuma dan adam da ganshi dole ne sai ya rayu sai ya ci sai ya sha sai ya yi wasu bukatu da me zai yi su da kuɗi da idan ya samu kuɗin babu hanyar samun su to dole sai bikin munan hanya
a ƙarshe ku yi wakar da kai ƙasa ta ce farko me ya faɗo mun a rai ne ke wannan wakar
to abin da ya faɗo mun a rai shi ne akwai lokacin da mutane suke ta ihun a raba Najeriya a raba ƙasa a raba ƙasa sai ne lissafi sai na gane cewa in ka ji mutum yana ce a raba ƙasa yana da ƙasar ne to bai san darajar ta bane idan bai rasa wannan ƙasar to addininsa ma ba zai yi ba al'adarsa ba zai yi ba wannan magana ta a raba ƙasar ma ba zai iya yin ta ba saboda me saboda bai sai ya tafi a gurin dan jirawa ta kasa yaje ci a raba kasa ba so shi sai ke kira hankali su ga mutane su gane cewa kasar ka ta zama ita ce farko bayan Allah da ya halice ka bayan annabin sa sai iyayen ka a cikin wannan wadanci na gaba kuma shine kasar ka domin nan Allah ya halice kuma nan ya zaba maka ko baka ba Allah hikima da dabara ba daga tunda Allah ya zaba ka wannan gurin sai ka masa godiya sai ka riki amma in kace wai ba haka ba to kaman ka yi ni'imar da Allah ya baka shi yasa nake fara wannan
a ƙarshe gaba da yaruna duk da zuka ce an makara akwai hanyar da za banda sa yara a makaranta akwai hanyar da wata rana kana mafarki zaka iya wata waka da yau a ce duk an dawo kaman da laimi lafiya da daddare ma zaka iya tafiya zaka bar ma kofar gidanka a bude ba tare da kana shakkar komai
ba to ai ba a bari a kwashe gidi dalai kaya ai abun da ya riga lalace to ko an gyara shi sai dai kawai a rage wani abu amma batun a dawo kamar da zaman lafiya ai ba zai yi ba an wuce wannan matakin sai dai kawai mu addu'a ai kokarin a gyara wanda zai gyaru a ci gaba da haka amma batun a koma baya an riga an bata an makara
ba sauraro anan zamu dakatar da shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu zamu kawo ci gaban shirin kan tabarbarewar tsaro ta fuskar satar mutane a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ki cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe. Yace mun yi Allah wadai da sace dalibai da malamai da aka yi a makarantar GSS Kagara dake jihar Neja a Najeriya. Ya kamata gwamnatin jihar Neja ta gaggauta bin sawu don kwato waɗannan malamai da dalibai da aka sace tun kafin azaliman da suka sace su su tsere da su. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa amin summa amin. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Yace batun gaskiya dole fa sai gwamnatin jihar Mataneja ta yi da gaske. Ganin yadda ƴan kwanakin nan muke ganin lamarin tsaro na ƙara lalacewa a jihar tamu. Dan haka akwai buƙatar gwamnatin jihar ta yi babban yunkuri akai tun lokaci bai kure ba. Allah ya kyauta. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal tare da Ɗan Ladi Siniya Wacakal da Mala Kawo Shatima Wacakal a jihar Yobe. Suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Sace wasu ɗaruruwan ɗalibai a makarantar sakandaren kwana ta Kagara a jihar Neja abin takaici ne da Allah wadai. Kuma hakan ya tabbatar da cewar gwamnatin Najeriya bata ɗauki darasi a sace ɗaliban Chibok, Dapchi da Kankara ba. Daga nan sai wasiƙar Abubakar Salisu Arkime tare da Habibu Abubakar Birnin Yaro da Abubakar Fataskan unguwar Arkime suka ce salam VOA Hausa gaskiya abin da ya faru a jihar Oyo abin takaici ne matuƙa akwai buƙatar gwamnatin tarayyar Najeriya ta tashi daga dogon baccin da take yi akan kare rayukan al'umma da dukiyoyin su idan ba so gwamnatin take al'umma su hada ƙarfi da ƙarfe su kare kansu ba Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi zargin da ake yi wa madugun adawar Niger Hama Ahmadu akan yin kalamai na kabilanci da ka iya jawo rarrabuwar kawuna a ƙasar wani abin a duba ne da idanu na basira ya kamata ƴan siyasa su sani cewa siyasa ba yaƙi bane kuma ba su da wata ƙasa da ta wuce Niger a rinka kaucewa kalamai da ka iya janyo cece-kuce sako daga Usman Shitu Makuta To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
Sabon shugaban kungiyar kasuwanci ta duniya WTO ta ce a waɗannan lokuta da ke cike da kalubale ba za a ci gaba da tafiyar da ayyuka kamar yadda aka saba ba. Tana mai cewa ana buƙatar sake fasali mai zurfi da faɗaɗawa tsakanin kungiyar kasuwanci ta duniya da kanta. Sabon daraktan kungiyar kasuwanci ta duniya WTO da aka nada Ngozi Okonjo-Iweala ta ce yayin da kasancin kai take alfahari da kafa tahiri da ta yi yana da muhimmanci a samu karewar gabatar da sakamako Okonjo-Iweala ta ce kasuwanci ya shafi mutane ne hada da daga waɗanda aka ware kamar mata da masu kananan masana'antu don a dama da su ƴan Najeriya Nkoye Toyo Tsohuwar 'yar majalisar dokoki ce kuma tsohuwar jakadiya a Habasha da tarayyar Afirka.
To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Carey da ta taya na gabatar da shirin, da Judy Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni. Ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi. Yanzu kuma sai a dakace shirin yau da gobe.